This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Alhamis 18 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Mayakan Hezbollah da ke Lebanon jiya Laraba sun kai hari da makami mai linzami a wani sansanin sojin da ke arewacin Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya bayyana kwakwaran goyon bayan baiwa Ukraine da Isra'ila tallafin soji da agajin jinkai wa Filistinawa a Gaza. Bayan da kakakin Majalisar Amurka Mike Johnson ya ce majalisar za ta kada kuri'ar samun matsaya akan tallafin da daren ranar Asabar. Wani babban jami'in Amurka mai tattara bayanan sirri ya bayyana shakku kan karfin China na aiwatar da shirin dawo da Taiwan karkashin ikonta da karfin tuwo.
Kanin labaran duniyar kenan. To hukumomi a Najeriya sun yi kira ga wasu jihohi 31 da su zauna cikin shiri. Duba da cewa hasashen bana ya nuna cewa akwai yiwuwar yankunan su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa. To ko waɗannan abubuwa ne suke taimakawa wajen haddasa matsalar ta ambaliyar ruwa?
Da abubuwan da suke janyo ambaliyar har yanzu ba a kawar da su ba, kamar gine-gine akan bisa hanyoyin ruwa da kuma babu magudanan ruwa masu kyawu, drainage da zubar da shara akan hanyoyin ruwa da sauran.
Za mu leƙa jihar Sokoton Najeriya inda hukumomin lafiya ke kokarin gano wata cuta mai haddasa kumburin ciki a jihar.
A likitance akwai abubuwa da an ka san suna kawo taruwar ruwa cikin jikin mutum kamar in koda tana da matsala ko zuciya ko anta. To amma waɗannan mara lahiya an bincika koda su da zuciyarsu da kuma anta su da an ka lahiya lau. Har yanzu gaskiya ba a tantance mene ne kawo wannan shi lahiya ba.
Sannan kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar. Shirin kuma zai ci gaba da yin nazari ne kan matsalar tsaro da yin garkuwa da mutane a Najeriya. To amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniyar kamar yadda muka same su. Mayakan Hezbollah da ke Lebanon jiya Laraba sun kai hari da makami mai linzami a wani sansanin soji da ke arewacin Isra'ila. Wanda ya raunata sojoji 14 bisa rahotannin kafafen yada labarai, 6 daga cikinsu sun yi munanan raunuka. Hezbollah ta ce harin na zaman martani ne kan harin da Isra'ila ta kai mata a ranar Talata, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 3 cikinsu har da kwamandojin Hezbollah na cikin gida su 2 da wani jami'in tsaro a Ain Bal da Shehabiya. Tun ba yau ba ake musayar wuta ta kan iyakoki tsakanin Isra'ila da Hezbollah mai samun goyon bayan kawar Iran Hamas tun bayan da aka fara rikici a Gaza cikin watan Oktoba. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya bayyana kwakwaran goyon bayan baiwa Ukraine da Isra'ila tallafin soji da agajin jinkai wa Filistinawa a Gaza. Bayan da kakakin majalisar Amurka Mike Johnson ya ce majalisar za ta kada kuri'ar samun matsaya akan tallafin da daren ranar Asabar. Johnson ya jinkirta bukatar kada kuri'ar amincewa don ba da kudaden tallafi ga kasashen ƙetare, inda wasu 'yan majalisa masu ra'ayin riƙau a Republican suka ƙi amincewa da baiwa Ukraine ƙarin tallafi don kare kanta tsawon shekaru 2 tun bayan mamayar da Rasha ta yi mata. Kana da barazanar yunkurin cire shi daga mukaminsa na kakakin majalisar har idan ya kuskura ya ci gaba da shirin kada kuri'ar.
What we've done here in the House is we've taken the House.
Anan kakakin majalisar Amurka kenan Mike Johnson yake cewa abinda muka yi a majalisa yau shine mun yi nazari akan kudaden da aka ware ma majalisar dattawa don ayyuka na musamman. Kuma muna duba yiwuwar kada kuri'a domin samun amincewa akan shi. Kazalika muna duba yiwuwar tabbatar da shi a matsayin doka. Cikin wata sanarwa, Biden wanda ɗan Democrat ne ya ce Isra'ila tana fuskantar hare-haren da ba a taɓa gani ba daga Iran. Sannan Ukraine tana ci gaba da fuskantar lugudan wuta daga Rasha wanda ya ta'azzara cikin watan jiya. A wani ɓangaren kuma, Wani babban jami'in Amurka mai tattara bayanan sirri yana da shakku kan China tana da karfin aiwatar da shirin dawo da Taiwan karkashin ikonta da karfin tuwo cikin wa'adin da ta deba wa kanta. Jami'an Amurka na soji da masu tattara bayanan sirri daban-daban sun bayyana karara a 'yan shekarun bayan nan cewa takardun yadda Beijing take shiri ya nuna cewa shugaba Xi Jinping ya umarci sojojin China su kasance cikin shiri don maida Taiwan karkashin ikonta da karfin tuwo har idan yunkurin maida tsibirin karkashin ikonta ta wata hanya daban ya ci tura. Sun kuma faɗa cewa dagewar da China take yi da ba a saba gani ba wajen don zamanantar da tsarin sojojinta da yunkurin faɗaɗawa duk na daga cikin shirinta na mamayar da take shirin kaiwa zuwa 2027. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wani rahoto daga Najeriya. Yayin da cibiyar da ke hana yaɗuwar cututtuka a Najeriya ke gudanar da bincike kan wata cuta da ta ɓulla a jihar Sokoto wacce ba a gane kanta ba. Yanzu haka cutar wacce ke haddasa kumburin ciki na ci gaba da yaɗuwa a wasu sassan jihar. A yau Alhamis ne dai ake sa ran babban daraktan cibiyar na ƙasa zai ziyarci jihar ta Sokoto don ƙara matsakaimi ga binciken gano cutar da abin da ke kawo kamuwa da ita. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da wannan rahoto da ya aiko mana.
Tun a watan Maris da ya gabata ne aka samu ɓullar cutar wadda ke kawo kumburin ciki da kuma ciwon zuciya a wasu yankuna na ƙaramar hukumar mulki ta Isa da ke gabashin Sokoto. Sai dai jami'an kiwon lafiya na yankin ba su kai rahoton ɓullar cutar ba, sai da aka kawo wasu da suka kamu da cutar a asibitin koyarwa da jami'ar Usmanu Danforio da ke cikin birni.
Abin ya yi muni kwarai da gaske, aka ce mutum 30 da wani abu suna kwance ba mu sani ba, sannan ga wasu mutane can Sokoto suna kwance ba a sani ba. Sai da ni je kudu ni gani da ido na ne tabbatar. Tare da CMD din mun ka zaga ya gwada mana sauran daraktoci na. Baka abu kai da kanu dai bai doka dafi.
Kwamishinan lafiya ta jihar kenan Asabe Balarabe ta nuna bacin ranta akan rashin sanar da ɓullar cutar yadda har ta kama mutane 32 nan take. Daga baya dai gwamnati ta sanar da cibiyar hedikwatar hana yaduwar cutuka ta Najeriya don ɗaukar matakin da ya kamata. Cibiyar dai nan take ta aiko da jami'anta domin gudanar da bincike. Suka ɗauki samfurin abubuwa daban-daban a yankunan da cutar ta ɓulla domin gudanar da bincike. Sai dai kawo yanzu ba a kai ga gano abin da ya kawo cutar ba, a cewar Dr. Nuhu Aliyu Dogon Daji, jami'i mai kula da yaduwar cutuka da annoba a jihar Sokoto.
Kumburin ciki ne wanda ke samar saboda taruwar ruwa cikin cikin yara cikin marar lahiya, ba yara ɗaya ba akwai manya daga cikinsu. A likitance akwai abubuwa da an ka san suna kawo taruwar ruwa cikin jikin mutum, kamar in koda tana da matsala ko zuciya ko anta. To amma waɗannan marar lahiya an bincika kodar su da zuciyarsu da kuma anta su da an ka lahiya lau. So har yanzu gaskiya ba a tantance miya ne kawo na shi lahiya ba.
To sai dai duk da haka jagoran ayaran kwararri masu kawo ɗauki na cibiyar hana yaɗuwar cutuka ta Najeriya, Mr. Tajuddini Orola, lokacin da yake yi wa mataimakin gwamnan jihar Sokoto Muhammad Idris bayani akan wannan cutar, ya ce tuni sun tura dukkan samfurin da suka ɗauka a cibiyoyin gudanar da bincike a sassa daban-daban kuma suna kan aiki na binciken cutar. Ya ce da zaran sun kammala bincike suka bayar da rahoto za a san abin da ya kawo kamuwa da wannan cutar da kuma yadda za a shawo kan magance kamuwa da ita. Zuwa yanzu dai cutar wadda ta ɓulla a ƙaramar hukumar mulki ta Isa ta yaɗu zuwa makwabtan ƙananan hukumomi, a cewar jami'an kula da yaɗuwar cutuka da annoba Dr. Nuhu Aliyu.
A halin yanzu dai abinda muke da cikin listin muna da mutum 196 wanda sun kamu da wannan cuta, kuma bayan Isa abin ya yaɗu ya kai ga sabon birni kuma an samu daga Ilela har lokacin goma uku kenan.
Ko an samu hasarar rayuwa bakin sanda aka fara gano cutar zuwa yanzu?
Eh, gaskiya an samu rashin rayuwa mutum 7 an samu da wani cutar
da rayuwa. Dr. Nuhu Aliyu ya ce yau ne ake sa ran babban darakta na cibiyar hana yaduwar cutuka ta Najeriya zai je Sokoto domin karfafa gwiwar aikin gano cutar da kuma ɗaukar matakan shawo kanta. Sai dai wata matsala da masana suka ce tana addabar Najeriya kan gudanar da binciken cutuka ita ce rashin isassun wuraren bincike da ake da dukkanin kayan aikin da ake bukata ga gudanar da bincike, abinda suke ganin akwai bukatar ƙara mayar da himma domin shawo kan wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Makaman Rasha masu linzami sun afka arewacin birnin Chernihiv a ranar Laraba. A cewar jami'an Ukraine, harin ya kashe akalla mutane 17 cikinsu har da yara, sannan ya jikkata wasu 16. Yashislav Shoz, wanda shine gwamnan yankin, ya ce makaman masu linzami da dama sun afka daura da tsakiyar birnin. Ana baiwa duk masu bukatar kulawar lafiya taimakon da suke bukata yanzu. Mun samar da cibiyar musayar bayanai da kuma tabbatar da cewa komai na tafiya daidai, kama daga masu ayyukan ceto, 'yan sandan ƙasa, masu aikin lafiya, masu hidindimu kan abubuwa masu mahimmanci, sannan masu aikin sa kai sun iso ba tare da ɓata lokaci ba. Babban burinmu a yau shine mu kawar da baragwazai ba tare da ɓata lokaci ba, sannan mu kammala aikin ceto. Za mu ci gaba da aikinmu. Wani editan gidan rediyon gwamnatin Amurka NPR a takaice, wanda ya yi wani rubutu inda ya kalubalanci kamfanin akan yada manufar yanci da yiwa jama'a adalci, ya yi murabus jiya Laraba, ya kuma jefa wa sabuwar shugabar NPR magana a sa'ad da yake ficewa. Uri Berliner, babban edita ne a sashen kasuwancin tashar NPR, ya kafa wasikar sa ta barin aiki a shafinsa na X, wanda a baya aka san shi da Twitter, wani ɗaya bayan da aka bayyana cewa an dakatar da shi daga aiki tsawon kwanaki 5 bayan an same shi da laifin karya dokokin kamfanin, wanda ya shafi yiwa wani ba kamfanin ba aiki ba tare da izini ba. Ba zan iya aiki a wurin da sabuwar shugabar kamfaninta ke min rashin adalci ba, shugabar da ke da ɗabi'ar raba kan mutane, wanda hakan ya tabbatar da matsalar da na ambata cikin rubutun da na yi. Abinda Bradina ya rubuta kenan a cikin wasiƙar tasa ta barin aiki.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a cikin hasashen da ta saba fitarwa na yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa a duk shekara, ma'aikatar kula da albarkatun ruwa da tsabtace muhalli a Najeriya ta yi kira ga wasu ƙananan hukumomi 148 a jihohi 31 da su zauna cikin shirin kattakwana, domin suna cikin yankunan da hasashen bana ya nuna mai yiwuwa su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa. Kamar da za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana daga Port Harcourt.
Ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasa ta ja kunnen jihohin ƙasar nan su 30 kan mummunar ambaliyar ruwa da ka iya afkuwa a yankunansu. Haka kuma ma'aikatar ta ruwa ta ce ambaliyar ruwan za ta fi muni ne musamman a jihohin Rivers Delta da kuma jihar Akwa Ibom, kimanin ƙauyuka 148 ne dai na waɗannan jihohi ke dakon yiwuwar fuskantar barazanar ambaliyar ruwa. Da daman jihohin dai sun bayyana cewa dole ne su ɗauki matakan da suka kamata domin kaucewa shiga wannan garari na ambaliyar ruwa, musamman na rushe wasu gine-gine da akan yi ba bisa ka'ida ba akan hanyoyin ruwa. Kusan kuma duk shekara akan samu bala'in ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na Najeriya, inda kuma ambaliyar ruwan dai takan haddasa hasarar dimbin rayuka ba'ada bayan dukiyoyi da kuma dabbobi. Shugaban cibiyar kai ɗauki na bala'uka daban-daban Farfesa Kibok na Jami'a Ahmadu Bello da ke Zaria ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin.
Wannan gargaɗin yana zuwa ne in amfani da data da information a yiwuwar samun ruwa da yawa a wasu watanni, ganin yadda abubuwan da suke janyo ambaliyar har yanzu ba a kawar da su ba, kamar gine-gine akan bisa hanyoyin ruwa da kuma babu magudanar ruwa masu kyawu drainage da za su iya ɗaukar na ruwa su kai shi teku wanda zai zauna, kuma da zubar da shara akan hanyoyin ruwa da sauran. To, wannan abu har yanzu yana nan. Mafitan shi ne dai abun da yake janyo namu a kawar da su. Mutane su yi hasara, su yi hasaran asset ɗinsu, dabbobinsu, gonakinsu da amfanin gonan nasu. To, da an ɗauki matakai, abin da gwamnati za ta kashe ba zai kai abin da suke kashewa an yi ambaliyan ba. Amma da yake matsalar ita ce shi ne wanda ake ba su lura da wani abubuwan ba ai abin da ya dame su ba kenan. Ko dai ba abin da suka karanta ba, ko ba su san abin ba, ko kuma ba su damu ba. To, shi ne kawai inda ana so a maganin wannan abin shi ne kawai a ɗauki wannan matakan. Da aka ɗauka in Allah ya sa da za a haka za a samu raguwan wannan abun.
Su ma dai 'yan yankin na Niger Delta da ke jihohin da ambaliyar ruwan zai fi shafa ga abin da suke cewa.
What happened last year within the river side is not something one can put on eyes and be looking at it like that.
Wannan yana cewa ne sunana Bari Bulu Afu, kuma abin da ya afku a shekarar da ta gabata ya zama darasi gare mu a yankin na Niger Delta, kuma ya zama wajibi mu yi a hankali domin kaucewa inda gulabe suke waɗanda ka iya samun afkuwar ambaliyar ruwa. Haka ma ya zama wajibi mu fara barin gidajenmu tun yanzu. Shi kuwa wannan ya ce,
NEMA report is supposed to guide residents of flood prone areas on preparedness awareness.
Yana cewa ne sunana Eric Wuke, a gaskiya yanzu ya kamata hukumar bada agajin gaggawa ta NEMA da ta dukufa wajen daukar matakai domin wayar da kan jama'a da su farga dangane da wannan rahoto na mummunar ambaliyar ruwa. Kuma ya zama wajibi gwamnati ta fito da hanyoyi na musamman waɗanda za a sauyawa mutane wurin zama. Wani babban batu dai shine na yadda tallafin da aka tanada na ambaliyar ruwa yayi ko ƙasa ko sama a sassa daban-daban na ƙasar, inda yayi batun dabo musamman tallafi na shekara ta 2012, wanda kuma akwai bayanai da ke nuna cewa tallafin na shekara ta 2012 har yanzu waɗanda suka amfana da wannan tallafin na bin bashi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe ake so za a yi zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kuma ga shirin domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka hui ba.
Sai ka ga danka ko yakka da wata dankare da ya waya kai da wata kada ba gani ba, zaka iya tambayar ta baya akai ta samu ko ya akai samu. Idan kai wani ka zo ka sa ma baki, za a ce bakin ciki kake da su.
Mafita shine kada dauki biyasa kada shine wurin yin kudi, a dauki kowa da muhimmanci, a taimaki kowa.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Burgediya Janar Sani Usman Kuka Shika da kuma Madam Tasin Digata, waɗanda muka gayyata domin nazarin matsalar tsaro da ta'addabi al'ummar Najeriya, Burgediya Janar Kuka Shika ya goyi bayan matakan da Madam Tasin Di ta ce al'umma na iya ɗauka da kuma gudunmuwar da za su iya badawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar. Ya kuma ƙara da cewa,
duk abubuwan da ta faɗi na ɗazu gaskiya ne, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Kamar yadda kusan a ce an bar shiri tun rani, duk waɗannan makarantu da majami'ai ai ɗorawa suke kan wani abu guda, tarbiyyar da mutane suka samu a gidansu. To in sai ya kasance yanzu an zo cikin zamani, iyayen ma tarbiyyar 'ya'yan ta gagare su, an waye gari yau ba don komai ba saboda wasu dalilai. Yau sai ka ga ɗanka ko yakka da wata dankarerriyar waya kai da wata kada ba gani ba, za ka iya tambayar ta baya akai ta samu ko ya akai samu. Idan kai wani ka zo ka sa ma baki, za a ce bakin ciki kake da su. To irin waɗannan abubuwan, kamar yadda aka ce wannan mutumin ya zo ya gini, ina ruwansu? To kuma ma su da suka yi, in dai tsakani da Allah suke, ai akwai jami'ai da za su je su kai koke su ce a muna zargin wane da cewar da mun san cewar sana'a kaza yake, alamu hankalin ko kiyashi bai kai ga arzikin da zai kai ga gini na miliyan 5 ba ko 6 ko 10 misali. Za a bincika a gani. Kin sani da kamar yadda ita take cewa duk da ban san shekarunta ba, sanda muka taso sai a waye gari a yi bakon mahaukaci a cikin unguwa sai watanni. Waɗannan galibi ba mahaukata ba ne ba, CID ne na 'yan sanda, har sai sun kai ga kama mai laifin ko kuma sun tabbatar da abin da ake zargi. Duk waɗannan abubuwa yanzu babu su. To ainihin waɗannan abubuwan ba za su gyaru ba har sai mun inganta aikin 'yan sanda.
Wato ya kake ganin wannan shawarar da ake bayarwa, kai ma ka ambaci cewan tana ɗaya daga cikin shawarar da kuka bayar ko kuma kuka yi aiki a kai wannan 'yan sandan jihohin da ake ta ƙara ƙarfafawa a yanzu nan, kana ganin za ta shawo kan wannan matsala? Kasancewa ka sani na sani galibi akan yi amfani da ƙarfin ofis a muzanta ma waɗanda aka fi ƙarfi, ko dai ta dalilin fannin siyasa da dai sauransu. Wannan batun 'yan sandan nan mun kai mun zanin matsayin da za mu yi amfani da kakkafa waɗannan har su zama da amfani su tasiri a wannan matsala?
Da wannan matsala an ci gaba da gutsurutsu ma da sauransu. Amma abin da nake so ki gane a nan gurin shi ne, wato akwai abubuwan da aka bari da bai kamata da ba mu zo ma haka ba. Misali, ba a ɗauki aikin ɗan sanda da muhimmancin da ya kamata ba, har aka kai ga haka. Misali, in kika duba kundin tsarin mulki, akwai wani tanaji baya ga Police Service Commission da kuma ita hukumar 'yan sanda da ma'aikatar 'yan sanda, akwai Nigerian Police Council. Tsarin mulki ba zan iya tuna kowane sashi ba ne, amma tsarin mulki ya yi tanadin haka, kuma shugaban ƙasa shi ke jagorantar wannan, kuma duk gwamnoni suna ciki baya ga wasu jami'an gwamnati. Ba ina tabbatar maki da cewa tun daga hijira 1999 kama yanzu ban zaci wannan hukuma ta zauna ba sau biyar. Idan da tana zaunawa, duk matsalolin nan da ake magana da ba za su taso ba, saboda kowane gwamna zai zo da matsalar shi ta jibantar 'yan sanda, kowa ya sani. Kuma ko da ma an yi hakan, wato ban san yanda ma zan gudanar da shi. An san matsalar nan, an san maganinta, ba a so a yi ne. Ba don kowa ba, idan kika yi la'akari da cewar yanzu, misali idan aka sami matsala, gwamnonin nan ba abin da za su zo su ce sai dai a kawo sojoji ko kuma a kawo jami'an tsaro. Wata sa'a waɗannan matsalolin wani abu ne dole amma mutane lai, wata sa'a ma ba su haƙuri zai sa ruwan sanyi ga wannan magana, amma sai a kawo jami'an tsaro. To akwai yanzu kamar kinga kamar ƙasar Plateau da sauransu, akwai waɗannan matsalolin, in za ka kawo jami'an tsaro miliyan, 'yan sanda ko sojoji ba za su yi maganin wannan matsalar ba, sai mutane yasu sun ga amfanin cewar a zauna lahiya, wannan dan uwan juna ne, kamar yadda ta yi magana game da zancen addini da kabilanci da sauransu. Duk wannan bankama fa da ake saboda Najeriya na tsaye. Idan ba Najeriya, duk wannan da suke tinka hukuma ta kai farauta kwana. To me zai hana mai makan mu kiyamun laili ya kasance an haɗa kan 'yan ƙasa a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro, kuma a inganta rayuwar al'umma ta tattalin arziki da walwala da dai abin da ya kamata, saboda duk wata matsalar tsaro ta ta'allaka ne akan abu uku: economy, political da kuma social well-being na mutane.
Tattalin arziki,
idan waɗannan abubuwa ba daidai suke ba, to da wuya a yi haka. Misali, na ga miki kamar ƙaramin hukuma, wani bango ne, wani ginshiki ne babba, sai aka zo aka rushe shi. Matsalar da ya kamata a yi maganinta tun tana ai karama ba za a yi ba, an tura ma gwamnatin jiha, ita ma abin ya ishe ta sai gwamnatin tarayya. Idan aka sami gobara, ba a binciken ruwan da za a kashe wutar, kamata ya a kashe wutar sannan sai a zo a yi bayani. Yanzu muna fama da matsalar tsaro wanda ta addabi kowa, ko da kana binni, kana zaton katsira, ai kana da naka, kuma ma ko da ma ka tara ba yanda za ka ji wannan arzikin, ba don kuma babu ma hanya mai kyau, ba rocha wannan kuma ba inda za ka ji, kana yi kana waiwai. Idan kika duba abubuwan da suke wa mutane, wata sa'a ma abubuwan ba sa faɗuwa, musamman ma in aka ce mace ce. Shi yasa nake cewar ba zancen magana talauci ba ce, saboda idan magana talauci, ina kisan mutum zai agaza ma yi wajen yin arziki, ko kuma ina yi mata fyaɗe zai agaza ma wajen arziki, ko ko ina ta gayyara mutane zai agaza ma wajen arziki. Kuma har yanzu ban ga wani wanda ya ce ya sami jari ba, ya ce ya bi wannan aikin masha a bari ya zo ya zauna ya zama mutum.
A ƙarshe, Madam Tasi, me kike ji al'umma ke cewa, kuma ina mafita?
Mafita shi ne gwamnatin Najeriya ta koma da drawing board. Ina ga in aka koma ana taimakon kowa, ticha kara da dauki siyasa kadai shi ne wurin yin kuɗi. A ɗauki kowace ma'aikata, ina ake ticoci ne, police ne, masu asibiti ne, a ɗauki kowa da muhimmanci, a taimaki kowa. Yara da ba su da abin yi, a nema musu abin yi. idan aka dauki kowane abu da muhimmanci a kawo kudin yan siyasa a daidaita shi da sauran jama'a, to zai taimaka. Maimakon a ce waɗansu suna sama can, waɗansu suna takama, waɗansu ba su da shi.
Ranka ya daɗe, ina mafita?
Wato ai kaman abin da ta faɗi gaskiya ne, sai ya kasance kowane ɗan ƙasa daidai yake da juna ta fuskar shari'a, kuma duk wanda ya yi a yi mashi. Sannan kuma ba ga haka dole ne a inganta harkar tsaro, ba don kuma ba a ƙara ma'aikata da kayan aiki. Abin ne ya taru yayi yawa. Kin ga muna da turakun gwamnati kashi uku, akwai gwamnatin tarayya ta jiha da ta karamar hukuma. Galibin ƙananan hukumomin ba su aiki, ba don komai ba an bullo da wata shegantaka cewar ƙananan hukumomi suna da joint account, so ba sa da cin gashin kansu da ya kamata. Kuma duk matsalolin nan da suka taru, duk wasu dajujjuka a karamar hukuma suke. Idan kuma aka rage su wani gari suka hito garin mai unguwa ko garin mai gari, daga nan zuwa mai garin hakimi zuwa sarkin yanka, karamar hukuma gwamnati. To sai kasance duk waɗannan ayyuka ba sa aiki da yanda idan matsala ta taso za a yi maganinta. Abu mafi ala shi ne a faɗakar da 'yan Najeriya kowa ya sani cewar shi ko ita suna da rawar da za su taka ta fuskar tsaro. Sannan kuma baya ga wannan su kansu jami'an tsaron a inganta su. Sannan ko in baya ga an yi haka a inganta rayuwar al'umma, saboda mutane suna cikin wani mawuyacin hali. Domin idan har ciki bai ɗauka ba, da wuya za ka zo kana magana wai ka taimaka ma wani ko wata. So saboda haka wannan kenan. Na biyu, su kansu waɗanda haƙƙi ne ya rataye wuyansu da su kula da rayukan jama'a daga dauke su, su yi aikin nan tsakani da Allah. Sannan kuma a inganta duk wani wanda ya daidai a yi mashi.
Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu, da fatar masu ruwa da tsaki sun amfana da waɗannan bayanai. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu Brigadier General Sani Usman Kuka-Sheƙa da Madam Tasin Digata da suka bakunci shirin, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin. A madadinsu duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Masu iya magana suka ce zama da mai turare ya fi zama da makeri, ko bai baka turare ka shafa ba ka ji ƙanshi, amma makeri ko bai cuce ka ba tatsatsin wuta ya cuce ka. Kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadi.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
A takaice, mayakan Hezbollah da ke Lebanon jiya Laraba sun kai hari da makami mai linzami a wani sansanin soji da ke arewacin Isra'ila, wanda ya raunata sojoji 14 bisa rahotannin kafafen yada labarai. Hezbollah ta ce harin na zaman martani ne kan harin da Isra'ila ta kai mata a ranar Talata, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane uku, cikin su har da kwamandojin Hezbollah na cikin gida su biyu da wani jami'an tsaro a Ain Bal da Shahabiya. Tun ba yau ba ake musayar wuta ta kan iyakoki tsakanin Isra'ila da Hezbollah, mai samun goyon bayan kawar Iran Hamas tun bayan da aka fara rikici a Gaza cikin watan Oktoba. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya bayyana kwakwaron goyon bayan baiwa Ukraine da Isra'ila tallafin soji da agajin jinkai wa Filistinawa a Gaza, bayan da kakakin majalisar Amurka Mike Johnson ya ce majalisar za ta kada kuri'ar samun matsaya akan tallafin da daren ranar Asabar. Johnson ya jinkirta bukatar kada kuri'ar amincewa don ba da kudaden tallafi ga kasashen ƙetare, inda wasu 'yan majalisa masu ra'ayin riƙau a Republican suka ƙi amincewa da baiwa Ukraine ta ƙarin tallafi don kare kanta tsawon shekaru biyu tun bayan mamayar da Rasha ta yi mata. Kana da barazanar yunkurin cire shi daga mukaminsa na kakakin majalisar har idan ya kuskura ya ci gaba da shirin kada kuri'ar. A wani bangaren kuma, wani babban jami'in Amurka mai tattara bayanan sirri yana da shakku kan China tana da ƙarfin aiwatar da shirin dawo da Taiwan ƙarƙashin ikonta da ƙarfin cuwo cikin wa'adin da ta ɗeba wa kanta. Jami'an Amurka na soji da na masu tattara bayanan sirri daban-daban sun bayyana ƙarara a 'yan shekarun bayan nan cewa takardun yadda Beijing take shiri ya nuna cewa shugaba Xi Jinping ya umarci sojojin China su kasance cikin shiri don maida Taiwan ƙarƙashin ikonta da ƙarfin tuwo har idan yunkurin maida tsibirin ƙarƙashin ikonta ta wata hanyar daban ya ci tura.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon Ghana, za ku ji maimaicin wannan shirin idan Allah ya kai mu. kada manta muna nan a kodi yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na Facebook, Twitter, Instagram har da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatarwa, da Dadi Balawe da ya haɗa mana shirin, sai kuma injiniyan mu na yau. Ni Mahmud Lalo nake cewa auni lafiya.